sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Haka kuma na iya samu akan Alpha Radio na masu da ke kasar Ghana. Masu na'urar computer ko a duk lokacin da suke son kama tashar suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku yau Litinin 13 ga watan Nuwamba na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Elde daga birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da ma sauraron abokan aiki muke farin cikin daukan da wani raka muku shirin a cikin daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Hafsat ba mu kanin labarai
wata girgizan kasa ta afkawa sassa da ke kan iyakar Iraq da Iran a jiya Lahadi ta kashe fiye da mutane 300 tare da raunata mutane 2,500. Ganawar da aka shirya tsakanin shugaban kasar Amurka Donald Trump da Prime Minister Australia Malcolm Turnbull ta karu da shugaba na uku Shinzo Abe na kasar Japan. Kasar Pakistan ta ce an kai wani harin ta'addanci daga tsallaken Afghanistan kuma an kashe sojoji biyu kuma aka raunata wasu su hudu.
Madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya ya bude taro akan yadda za a shawo kan matsalolin ilimi a Najeriya.
Muhimmancin wannan taron da shine yin nazari da tsara wani jadawali da zai kai ga bayar da ingantaccen ilimi ga 'yan Najeriya.
A can jamhuriyar Niger ku jami'an adawa ne suka ce batun rantsar da sabon hukumar zaben kasar ba su ciki.
An ya kujiri bai barku ba ta sha.
A jirgi wanda ya tashi da su suke cikin hadari, rishin shiga wannan jirgin. Mu kam ai mun fi kowa zama lafiya.
Kana muna da rahoto akan da ziyarar shugaba Muhammadu Buhari zai kai gobe a jihohi uku na kudu maso gabashin Najeriya. Daga nan Yusuf Aliyu Haranda zai shigo da shirinsa na ilimi garkuwar dan Adam. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labarai. Wata girgizar kasa da ta afkawa sassa da ke kan iyakar Iraq da Iran a jiya Lahadi ta kashe fiye da mutane 300 tare da raunata mutane 2,500. A yau Litinin kafar yaɗa labarai ta Iran ta ba da rahoton cewa mutane 328 ne suka mutu kuma yawancin waɗanda bala'in ya rutsawa mazauna garin da ake kira Sapol Ezahab a lardin Kermash. Masu aikin ceto da agaji sun yi ta aiki a cikin daren har zuwa yau Litinin domin taimakawa waɗanda girgizan ƙasar ta afkawa. Hukumar kula da yanayin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce ƙarfin girgizan ya kai maki 7.3 kuma ta samo asali ne kusa da garin Halabja a yankin Kurdawan Iraq. Prime Minister ƙasar Haidar Albadi ya ce ya umarci hukumomin kiwon lafiya da ta agaji da su ɗauki dukkan matakai na taimakawa waɗannan bala'in da ya shafa.
Ganawar da aka shirya tsakanin shugaban ƙasa Amurka Donald Trump da Prime Minister Australia Malcolm Turnbull ta karu da shugaba na uku wato Shinzo Abe na ƙasar Japan. Canjin ko ya biyo bayan ƙara ƙarfin dangantakar da ke tsakanin ƙasashen uku ta harkar tsaro musamman yadda za su mai da martani kan shirin nukiliya da makamai masu linzami na Koriya ta Arewa da da kalubalantar China wacce take ƙara buga kirji a hanyoyin ruwan da ke yankin. Babban burinmu shine mu tabbatar da dangantaka mai ƙarfi tsakanin ƙasashen uku domin mu kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin, a cewar shugaban Japan wanda yake hada kai da shugaba Trump wajen tunkarar Koriya ta Arewa. Ana sa ran a fara wani gagarumin atisaye ta ruwa da zai hada da jiragen yakin ruwa na Amurka uku manya masu dakon jiragen yaki na sama a wani babban sansanin mayakan ruwa mai dauke da jiragen yaki da za a yi atisayen ne a yammacin tekun Pacific a zaman gwada ƙarfin ƙasashen. A halin da ake ciki, sojojin Koriya ta Kudu sun ce a yau Litinin sojojin Koriya ta Arewa sun harbe suka jikkata wasu daga cikinsu suka raunata yayin shirin gudu zuwa Koriya ta Arewa. Al'amarin ya auku ne a wani ƙauye da ke kan iyakar ƙasashen guda biyu.
Kasar Pakistan ta ce an kai wani harin ta'addanci daga tsallaken Afghanistan kuma an kashe sojoji biyu. aka raunata wasu hudu. A yau Litinin, sashen yada labarai da rundunar sojojin kasar ya bayyana cewa an kai harin ne a Bajor, a wani bangaren mai kwarya-kwarya cin gashin kai a gefen Afghanistan. Sanarwar da rundunar dakarun Pakistan din ta sojojin Pakistan sun ce su ma sun mai da martani har suka kashe yan ta'adda su 10 yayin da suke gudu. Sun aza laifin rashin kasancewar Afghanistan a yankin a zaman dalilin da ya sa mayakan suka kai wannan harin, zarafin suke kintsa irin waɗannan hare-hare. Mayakan sa kai Taliban a Pakistan sun dau alhakin kai harin, wani harin da aka kai makamancin haka a satin da ya gabata ya kashe wani soja a ƙasar. A yankin Kibar mai kabilu, a halin da ake ciki kuma Afghanistan da Pakistan suna kasashe biyu a hukumance a duk fadin duniya waɗanda suke fama da yaduwar cutar shan inna ko polio, duk da cewa yawan waɗanda suke kamuwa da cutar a kasashen biyu sun yi ƙasa sosai ba kamar a baya ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka kenan birnin Washington DC. Ana ci gaba da damburar zaben shugaban kasa a Liberia, inda kotun kolin kasar ta daje zaben fidda gwanin da aka shirya yi kwanan nan har illa ma sha Allahu yana sawo'i kafin a bude rumfunan zabe. Bayanan da ke bullowa daga baya-bayan nan sun nuna cewa dan takara Jojuya ya musunta cewa yana son tsohon shugaban kasar Charles Tello, wanda aka samu da laifukan yaki, ya koma kasar. Waya ya fada wa murya Amurka cewa rahotannin da ke nuna cewa yana kokarin ganin tsohon shugaba Tello ya dawo wa farfaganda ce kawai, kuma zance ne mara tushe. Tsohon mai binciken Majalisar Dinkin Duniya Alan White ya fada wa murya Amurka kwanan nan cewa Weah yana so ya maido Tello Liberia idan an zabe shi. Abokiyar takarar Weah ita ce tsohuwar matan Tello, Jewel Howard Tello. Mr. White ya ce Jewel Howard ta yi magana a fili akan hana dawo da manufofin tsohon mai gidanta. Tsohon shugaba Tello na yanzu haka yana zaman gidan kaso a har na tsawon shekaru 50 a Birtaniya, bayan da wata kotu ta musamman a Salo mai samun goyon bayan Majalisar Dinkin Duniya ta same shi da aikata laifukan keta haƙƙin bil'adama.
Rundunar taron dangi da Saudiya take yi wa jagoranci ta ce za ta bude wasu filayen saukan jirgin sama da na ruwa a Yemen domin baiwa masu kawo agaji damar kawo ɗauki. Wannan matakin ya biyo sanarwar da rundunar ta bayar mako ɗaya da ya wuce na rufe tashoshin jirgin sama da na ruwa na wucin gadi, bayan wani hari da aka kai da makamai mai linzami kan birnin Riyadh daga Yemen. Suna alakanta hakan da rashin madafun sa ido kan kayan yaƙi daga Iran da za a iya kawowa daga ƙasar Yemen ta waɗanda cibiyoyin da zai shiga hannun mayakan sa kai na Houthi. A wata sanarwa da rundunar taron dangi ta bayar ta ce tashoshin farko da za a bude su ne waɗanda gwamnatin Yemen ke iko da su, wanda suka hada da wacce take yankin Aden da Mukalla da Moka. ‘Yan haɗin gwiwar sun ce suna fatan wannan mataki da aka ɗauka zai kawo sauƙi ga waɗanda ke shan wahala a Yemen. Suna kiran Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tura masu kulawa zuwa yankin da ‘yan ta'adda ke iko da su kamar Hodeidah domin inganta kulawa da tabbacin hanyoyin da za a hana shigo da makamai masu linzami daga Iran.
Labaran duniya ke nan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka. To bari mu fara da rahoton da ke cewa yanzu haka ana can fadar shugaban kasar Najeriya ana gudanar da taro akan ilimi, kuma abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da wakilinmu da ke fadar shugaban kasar, wato Umar Faruk, akan wannan taron. Kuma Yusuf ya fara tambayansa ne a taken wannan taron ko kuma muhimmancinsa.
To yanzu da muke magana nan da kai ana ci gaba da gudanar wannan taro na wuni daya karkashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari tare da kusoshin ma'aikatar ilimi ta Najeriya da kwararru da kuma masana akan tsare-tsaren ilimi. Wato muhimmancin wannan taron da shine yin nazari da tsara wani jadawali da zai kai ga bayar da ingantaccen ilimi ga 'yan Najeriya, ba ma ilimin ba, wato ingantaccen ilimi mai inganci wanda zai zama cewa zai shirya ko zai girka matasa na Najeriya akan turba ta gaskiya da kwazo idan aka kwatanta da irin kwarin ilimin da suke da a cikin ƙasa. Abu mai muhimmanci da shugaba Buhari ya duba ko ya sanya yake ganin cewa wannan taro shine da muhimmanci shine ilimin da shine ginshiki na rayuwar al'umma. Ilimi ke tabbatar da cigaba ko ci bayan al'umma, kuma samar da ilimi na gari babu shakka shine wani abu da wato jam'iyyar ta APC ta yi alwashin za ta yi kuma za ta kawo canji a kai, domin ana sa ran a shekarar ta 2030 Najeriya za ta wato gamsar da tsare-tsare na ƙasa da ƙasa da aka yi ko aka fito da shi a Majalisar Ɗinkin Duniya domin tabbatar da an yi nasara akan bayar da ilimi a cikin Najeriya da sauran ƙasashen duniya ma baki ɗaya.
To idan aka yi la'akari da shi wannan taro ya zo ne a daidai lokaci da aka samu a gwamnatin jihar Kaduna ta yi koran ma'aikata waɗanda ake ganin cewar ba su cancanta suna koyarwa ba, wanda shi shugaban ƙasa ya nuna cewar lallai wannan abu ya yi daidai. Ana ganin wannan shine dalilin da ya sa aka fito da wannan taron koko aka shirya wannan taron?
To babu tabbas akan cewar maganar nasu Erfa'i ce ta kamar me ta sanya aka tsara wannan taro, amma dai duk ƙasar da kamar da shugaba Muhammadu Buhari ke bayyanawa take da yaranta kusan miliyan 14 da suka cancanci su shiga makaranta amma ba su shiga ba, kaga ba za a ce sai wani gwamnati ko wani babba ya yi magana akan sha'anin ilimi kafin ƙasa ta farga cewa tana da babban lalura a hannunta ba. Saboda mutum miliyan 13 ya kai yawan wata ƙasa, a ce a da ƙananan miliyan 13 ko 14 ba sa karatu, wannan ba ƙaramar fitina ba ce da Najeriya take ganin cewa dole ta yi haɓasa domin ta fita daga ciki. Amma wani abu da shugaba Muhammadu Buhari ya ce game da matakan da 'yan nasu Erfa'i wannan jihar Kaduna yake ɗauka a jihar Kaduna a yanzu shine ya yaba masa ya jinjina, ya ce akwai dattawa manyan malamai na ƙasa da ƙasa wanda shugaba Buhari ya yi mu'amala da su, musamman wasu Najeriya dattawa da suka yi koyarwa, wanda suke cewa inda sun zo a zamanin da nasu Erfa'i kamar a zamanin da suna da irin nasu Erfa'i da ya fito da irin wannan tsari, da yanzu ƙasar Najeriya ba za ta yi kuka cewa akwai wato rashin ilimi mai inganci ba. Don haka wata bayani dai da kuma cewa shugaba Muhammadu Buhari ya goyi bayan matakin da nasu Erfa'i yake ɗauka, ko da yake akwai wasu mutane da ke suka wannan matakin suna ganin kamar rashin aiki ya ƙara yawaita a cikin ƙasa kuma zai iya kawo zaman banza da fitintuni watakila da Najeriya ba ta shirya masu ba a halin da ake ciki. Amma dai babu shakka shugaba Muhammadu Buhari saboda fatan samun ingantaccen ilimi, ilimi mai kwari mai albarka ba wai ilimi kawai a suna ba, yana ganin cewa matakin da nasu Erfa'i ya ɗauka shine mafi a alaƙa, watakila zai bai wa sauran gwamnatocin jihohi shawara cewa su ɗauki irin wannan matakin.
To ana ganin cewar ita ma gwamnatin tarayya za ta ɗauki matakai waɗanda suka yi kama da wannan abu da aka yi a jihar Kaduna kenan?
To babu shakka idan ka dubi bayanin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da nuna muhimmancin ilimin da irin kuɗaɗen da aka tsara za a sa a fannin ilimi da ci bayan da ake gani Najeriya tana fuskanta akan sha'anin ilimi, to ina ganin irin wannan matakin a gwamnatin tarayya tunda har ya yaba wa gwamnatin jiha irin matakin da ta ɗauka, babu shakka ko da akwai shi a tarayya ma za a ƙara inganta shi a tabbatar da cewa an cire malamai bargurbi wanda ba su cancanta ba, wanda ba su san aikin ba, wanda ba su ƙware ba, wanda ba su da horo, domin tabbatar da cewa an samar da ilimi mai inganci ga al'umma.
Yin yara an nanana haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta, irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau to yara ku.
To a gaida Umar Faruk Musa da Yusuf Aliyu Harande a can jamhuriyar Nijar ko yan adawa ne suka ce su ba su yarda da sabon hukumar zaben da gwamnatin kasar ta kaddamar ba yau, ga su lamun mun bar mu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Monsieur Issa Kasuna, Aladua Amada, Issa Bukari.
Mataimakin shugabar kotun tsarin mulkin kasa na Rai Umar kenan lokacin da yake jagorancin zaman kotun a safiyar wannan litinin domin rantsar da mambobin hukumar zabe Seni a ƙarƙashin shugabancin Issa Kasuna wanda ya dafa littafi mai tsarki na mabiya addinin Bahai kafin daga bisani mataimakansa su yi tasu rantsuwar kama aiki akan Alkur'ani mai tsarki. Sabon shugaban hukumar zabe Issa Kasuna ya bayyana cewa zai adalci wajen tafiyar da wannan nauyi da aka dora masa.
Kun san wannan doga hanya ne zamu bi dan na harko ne da aka shirya Seni mai shekara 6. Mun riga mun rantsuwa ba yanda zamu yi mu kasa abin da aikin da aka dora muna. Muna roƙon Allah kuma shi taimake mu yi gaba da aikin da aka bamu.
Ministan cikin gida Bazoum Mohammed na kallon wannan biki a matsayin wani ci gaban shirye-shiryen da aka sa gaba domin tsara zaɓuɓɓuka masu tsafta a shekarar 2021.
Irin wannan hukuma ce ya kamata a kafa domin ta kula da duk abin da ya shafi zaɓe daga rijista na mazaɓa har gudanar da zaɓen shi da kanshi da ba da sakamakon shi. Waɗannan mutane an zaɓe su ne a wurare da yawa. Mutane ne wanda in ka gan shekarunsu ka san da lalle sun iya wannan aikin tunda sun shi masu nayi. Muna zaton za su yi aiki tsakaninsu da Allah. Ka gan president ɗinta lauya ne wanda shahararre kowa ya san shi ya taɓa zama shugaban hukumar zaɓe mai incin kanta 1999 lokacin da president Tanja ya samu mulki na fari.
An da yi bikin rantsar da mambobin hukumar zaben ne ba tare da halartar wakilan jam'iyyun hamayya ba. Matakin da kakakin kawancen jam'iyyun FRDDR Alhaji Shidudu Muhammadu ya alakanta da rashin amincewa hanyoyin da masu linjaye suka bi wajen zaben mambobin hukumar.
A cikin su ma akwai da yawa wanda magoya bayan su ne jam'iyyun siyasa wanda ba su yarda wannan hukumar zabe din ba. Don kenan yarda da wannan hukumar zabe kaman ka yarda ne ka bada wuyanka a yanka ka. Hukumar zabe ce na farko mun haramta ta. To abinda ka haramta me za ka je ka zauna hal a rantsar da haramtaccen abinda aka kafa?
An ya ko jirgi bai bar ku ba ta sha.
A'a, jirgi wanda ya tashi da su suke cikin hadari. Rashin shiga wannan jirgin. Mu kam ai mun fi kowa zama lafiya.
Issa Kasuna ya sha alwashin shayo kan dukkan waɗanda ke dare-dare da hukumar da yake shugabanta.
Ba yanda za a yi a ce za a yi ce da abar sauran uwaje. Dukko kaka za a yi tare da kowa da kowa za a yi. Duk mai so ya zabe. Duk mai so a mishi zabe yanzu a ga yanda zai aiki a yi gaba.
Akwai wani tabbaci da ke cewa lalle zai adalci a wannan aiki da za ku yi?
Wannan kakku dame saboda Allah za mu yi.
A farkon watan jiya ne wani taron majalisar CNDP da bai samu halartar jam'iyyun adawa ba ya zaɓi mutanen da yake bukata shugaba Isu Muhammadu ya nada a matsayin shugaban hukumar zabe da mataimakinsa. Matakin da ya haifar da tayar da jijiyoyin wuya daga wajen 'yan hamayya da ke korafin an yi son rai. Zargin da masu rinjaye suka ce ba gaskiya ba ne. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa kuma mu yanzu na agogo ce karfe 10:18 na safe. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, shirin namu na wannan makon ya mai da hankali ne kan batun da ke ƙara jan hankalin al'umma a jihar Kaduna na koren malaman firamare sama da 21,700. Wannan batun na ci gaba da tada hankalin jama'a ba kawai a jihar ta Kaduna ba, har ma da sauran jihohi makota, wanda wasu ke kallon matakin a matsayin siyasa, wasu kuma suna ganin hanyar da aka bi wajen ɗaukar matakan suna buƙatar garan bawul. A ɓangare ɗaya kuma, mahukunta a jihar ta Kaduna na ganin cewar wannan shine mataki daya tilo da daukar shi babu abin da na sani da kan iya biyo baya. Babban sakatare a ma'aikatar ilimi kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna, Alhaji Adamu Muhammad Mansur, wanda ke magana a madadin gwamnatin jihar ta Kaduna, ya bayyana da kudurorin gwamnati na tankade da rairaya akan malaman makarantun primary a baki ɗayan jihar, wanda suka gudanar da jarabawar matakin aji hudu ga baki ɗaya malaman da ke koyarwa a makarantun primary a ɗaukacin jihar ta Kaduna. Kimanin malamai sama da 30,000 ne suka zauna ma jarabawar, inda malamai 21,700 ba su samu nasarar cin jarabawar ba.
Kwalkoliyar daraja shi hau shi dare dam to shi mara ilimin fako hangawa mai ilimin.
Burin dai guda ɗaya ne, a samu ilimi mai inganci ga ɗalibanmu da suke primary school wanda sun fi 2,000,000 a halin da muke ciki yanzu. So burin shi ne a sami malamai masu inganci, yaran kuma su samu ilimi mai inganci da gasa, saboda yaran dai kuma wanda ya sani yara su ne manyan gobe, kuma duniyar gaba daya ilimi na da muhimmanci, saboda da ilimi ne za a samu cigaban da ake so. Kuma jihar Kaduna bisa la'akari da wannan, shi yasa aka ɗau wannan mataki na inganta ilimi a jihar Kaduna ta samun malamai masu nagarta, saboda zamanto mun bar yan baya masu nagarta bayan mun kauce mu.
A cikin wannan jarabawa da ita gwamnati ta kaddamar, ko a ce ita wannan ma'aikata taka ta ainihin kaddamar don tankade da rairaya ingancin malamai, umar jihar Kaduna za su so su san waɗanne irin matakai aka ɗauka wajen ainihin gabatar da ita wannan jarabawar.
Alhamdulillah bi alim, bari in dan kawo magana tarihance tukuna, don saboda yana da muhimmanci a gane ina aka fito har muka zo inda muke yanzu. Maganar inganta malanta a jihar Kaduna ta samun malamai kwararru ya faro da dadewa, amma ba a samu gwamnatin da ta jajirce ta ga ya kamata abin da ya kamata a yi ba, saboda a ceto wannan fanni mai muhimmanci na ilimi ne sai wannan gwamnati. Me nake nufi da wannan? Wato waiwaye zani a shekara na 2012 akwai kididdiga da aka yi na tantance takardun malamai masu koyarwa a jihar Kaduna. Wannan kididdiga da aka yi na tantance malamai masu koyarwa a primary a jihar Kaduna ya nuna cewa muna da malamai guda 18,000 da wajen 619 waɗanda ba su cancanta ake suna koyarwa ba a primary. Sannan kuma aka samu kuma wasu wanda kuma takardun da suka kawo ba takardun kware ba ne, su 1,700 da doriya, wanda waɗannan dole aka sallame su daga aiki, aka kuma mai da su da malamai na gari. To su waɗannan malaman da ke maka wanda ba su da takarda na gasasshe na koyarwa a primary nan, wanda shi ne takardar NCE, su 18,000 ɗin nan a wannan shekara, to be precise ranar 8 ga watan Agusta na 2012 aka yadda cewa an ba su shekara 5 su samu su gyara takardunsu don su kasance sun ci gaba da koyarwa. To wanda suka ɗauki abin da mahimmanci sun je don su gyara takardunsu, wanda kuma ba su ɗauki abin da mahimmanci ba har lokacin da aka jaraba wannan, ne suna nan dai a matsayinsu na masu takardu wanda bai kamata a ce su yi koyarwa ba, saboda minimum qualification na koyarwa a gaba ɗaya a ƙasan ma NCE ne shi ne minimum qualification, saboda 2008 National Policy on Education ya nuna cewa duk wani wanda zai koyar a primary sai yana da NCE minimum zai mai da shi malami kwararre wanda zai koyar a primary ba. To unfortunately sai ya zamanto in 2016 ran 3 ga watan December 2016 akwai jami'an nan ta je taka dawo, wato National Open University, wanda aka kira su saboda an ba da wancan shekara da din da ake malamai su je su inganta kansu, aka kira su su zo su duba malamai nawa ne muke da su a jihar Kaduna masu wannan takarda minimum din shi na NCE. To a wannan kididdigar suka yi sai aka gano cewa duk da cewa malamai 18,800 ɗin na baya da aka ce zai karo iliminsu, ya ka samu malamai guda 10,990 waɗanda har wannan lokaci na 3 ga watan December 2016 ba su je sun karo wannan ilimin nasu ba. So kaga duk tunanin da aka yi na ba mutane lokaci da hankali su je karo ilimin nan an ba su don ba a kori kowa ba.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji ci gaban wannan shirin. Muna mika godiya ta musamman ga bakon namu Alhaji Adamu Muhammad Mansur, babban sakatare a ma'aikatar ilimi, kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna. Yanzu kuma a madadin duk sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don wazan miƙewa kai kokari.
To in Allah ya kama dai an jima a kan batun ilimi ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayinku kamar yadda muka ce. Yanzu kuma mun zo ga shirin da sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna. Sakon farko ya fito ne daga Comrade Ashiru Hassan garin Tino a jihar Adamawa. Ya ce VOA ku ba ni dama in tsokaci dangane da yadda wasu daga cikin matasanmu na Afirka suke tururuwa zuwa Burtaniya ko kuma kasashen Turai ta hanyar da bai dace ba, suke mutuwa cikinsu. Ina kira gare su, wato ga 'yan wannan matasa, da su guji yin balaguro ta zuwa Turai ta barawaniyar hanya domin wannan yana ja musu ba ya ja musu da mai ido. Sai sakon da ya to daga wato Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas Gombe, ya ce muna jajantawa 'yan uwa da iyalan mutanen da suka rasa rayukansu a kasashen Iraki da Iran a sakamakon girgizan kasa da ya auku a cikin kasashen biyu. Da fata waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya ji kansu da rahama ya kyauta namu bayan nasu. Assalamu alaikum VOA. Kisan da sojan Najeriya ya yi wa takwaran aikinsa ta hanyar harbi da bindiga abin takaici ne, Allah wadda rai. Da fatan mahukunta za su ɗauki matakin wato hukunta shi. Da kuma daga Sufyanu Gumel Zangon Daura. To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
Wata girgizan ƙasa ta afkawa sassa da ke kan iyakar Iraq da Iran a jiya Lahadi ta kashe fiye da mutane 300 tare da raunata mutane 2,500. A yau Litinin, kafar yaɗa labarai ta Iran ta ba da rahoton cewa mutane 328 ne suka mutu, kuma yawancin waɗanda bala'in ya rutsa da su mazaunan garin da ke Sarpol Ezahab a lardin Kermanshah. Masu aikin ceto da agaji sun yi ta aiki a cikin daren har zuwa yau Litinin domin taimakawa waɗanda girgizan ƙasar ta afka da su. Ganawar da aka shirya tsakanin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da Prime Minister Australia Malcolm Turnbull ta ƙaru da shugaba na uku Shinzo Abe na ƙasar Japan. Canjin ya biyo bayan ƙara ƙarfin dangantakar da ke tsakanin ƙasashen uku ta harkar tsaro, musamman yadda za su mai da martani kan shirin nukiliya da makamai masu linzami na Koriya ta Arewa, tare da ƙalubalantar China wacce take ƙara buga ƙirji a hanyoyin ruwa da ke yankin.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai an jima kuma ku ji mu da muku da wani sabon shirin, amma kafin mu tashi bari mu miƙa saƙon gaisuwa ta murna ga iyalan Baba Noma Potiskum, murna auren ɗiyansu Hawwa Baba Sarkin Noma da angonta Salihu Magaji wanda aka ɗaura ranar Asabar. Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman ya Tafsir Muhammad Maina da taimaka domin gabatar da shirin, da Julie Gresham da ta ba da umarni, sai injiniyanmu Zubairu. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa domin ku ga Usman nan da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe. A yi sauraro lafiya.